Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Babbar kotun tarayya da ke birnin Eko ta umarci gwamnatin tarayya da ta karbo kudaden pension da tsafin gwamnati irin su Afabio da Bukola Saraki suka karba a yayin da suke kan kujerar minista ko kuma ta wakilcin majalisar dokoki ta kasa. Tsohon shugaban majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya Honorable Gali Umar na Abba ya ce akwai bukatar ƴan kasa su tashi haikan domin yaki da shirin ta zarce karo na uku da ake kiran shugaban kasa Muhammadu Buhari, domin dai a cewar sa iya tokar kayan daki ta ishi kishiyar konaniya aya game da rayuwa. Wakilan majalisar dokokin jihar Kano sun tashi dutse a hannun riga ba tare da cimma matsaya kan kudurin dokar nan da gwamnati ya aike musu ba annan neman sake daga likafar masarautun nan hudu dake jihar Kano. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan uwar Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin ƴan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. Kamar yadda aka sani, maganar tazarce a gadon mulki karo na uku ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ke mulki a mataki na next level tana cikin batutuwa masu ɗaukar hankali matuƙa, wadda lissafin ta ke haifar da cece-kuce ga ɓangarorin da ke da ra'ayoyin masu cin karo da juna. Ko da dai cikin lissafin ba shi yiwuwa a kauce hangen ƙalubale da tafiya irin wannan ke ƙunshe da shi na samun rigingimin buƙata, musamman ma a tsakanin masu ido da kwalli ko kuma ƙusoshin gwamnati da ke da bakin faɗa a ji, inda ake tsintar kai cikin gudunya da ƙanin wani gugu war buƙatar ke yin tafiyar yaji da wasu, wasu kuma ke shiga cikin rumbun saboda sun ba da kai buriya hawo. Masana tarihi ka iya ji a jikin su ko kuma dai tunanin kwakwalwar su zai iya ba su hasken dake cikin wannan batu, ko kuma dai hangen nesa dake zama kishiyar gajeren gani, wadda shine zai iya zama silar karbar kowane irin sauyi ko akasin haka ga talakan ƙasa, musamman sauyin dake zuwa cike da buƙatar masu mulki ta san ci gaba da shan romo, ko da kuwa talakan bai gamsu da yadda ake jagorantar sa ba. Wannan tasa kowane gauta ya lalubo irin su Honorable Gali Umar na Abba, wadda tsohon shugaban majalisar wakili ne na tarayyar ƙasar nan, kuma wanda ya zama ƴan gaba gaba wajen yunkurin tsige tsohon shugaba Obasanjo a wancan lokaci, cikin batu mai alaka da yunkurin sa na karya dokokin ƙasa da kuma kudirin sa na neman tazarce a gadon mulki karo na uku. Cikin ci gaban wannan tattaunawa da muka yi wa mai sauraro alƙawarin za mu dora, mun tambayi Honorable Gali shin wanne darasi ne ke cikin abubuwan da suka faru na tsamin alaka da ta haifu tsakanin ƴan siyasar a dalilin buƙatar wannan tazarce ta Obasanjo.
Darasin anan shine ko shakka babu an yi banna kuɗi, domin ko jihar Jigawa irin kuɗin da aka karba nata aka raba wa ƴan majalisa, duk ɗan majalisa na wakilai a wannan lokacin abin da aka bashi naira miliyan 50, ɗan ƴan majalisar dattawa kuma aka basu miliyan 100, kuɗin gwamnatin Jigawa wajen naira biliyan 10, haka wannan gwamnati ya ɗibo ya bayar, aka je aka yi wannan abu da su, banda kuma irin hukumomin gwamnati da aka dinga ɗiban kuɗaɗensu ana bannatarwa saboda wannan tafarki. Hakika a wannan lokaci Najeriya ta rauna na kwarai da gaske, kuma an sa jama'a cikin zulumi, kuma an targada ita kanta wato tafarkin demokradiyya din a wannan lokaci. Abinda yake akwai shine lokacin da aka fara abin, shi shugaban kasan a lokacin wato Obasanjo kenan ya ta cewa shi baya bukatan wannan tafarki, kuma duk abin da ake da sanin sa ake, saboda duk wanda suke yi yaran sa ne, wanda kuma suke a majalisar dattawa din da ta wakilai yaran sa ne, saboda haka akai ta yi, kuma kullun yace shi bai taba neman wannan neman ƙarin zango ba, kullun haka ake. To yanzu ma abin da yake faruwa shine gashi wani ya je kotu, kuma dan jam'iyyar APC ne, akan yana son kotu ta matsawa majalisa lamba akan majalisa ta gyara tsarin mulki, domin shugaba Buhari da gwamnoni su iya ci gaba da mulki. Kuma akwai waɗanda suka fara yin irin wannan kiraye-kiraye kuma muna da labari ana tarurruka a wurare daban-daban saboda irin wannan din. Saboda haka shawara ta shine duka abin da ƴan Najeriya su yi to su bude idan su kuma su yaki wannan tafarki domin ba tafarki bane na alkhairi da kuma zai jawo Najeriya alkhairi.
Honorable Gali Umar Dan Abba kenan tsohon shugaban Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya. Idan dai ba a manta ba su waɗanda ke hankoran wannan kira na sai Baba Buhari ya zarce a gadan mulki karo na uku sun fake ne da cewa lallai fa an samu ci gaba ta fannoni da dama a dan haka suke ganin bata kamata a yanke ayyukan da suke da jibi da samarwa talaka saukin rayuwa ba. Hatta shi kansa shugaban kungiyar nan ta matasa shugabannin gobe Comrade Balarabe Shehu idan ba a manta ba ya ce ya ga dacewar mika wannan batu ga Majalisar Dokoki da nufin lallai a cika musu wannan buri nasu.
Ana kira ga Senate President da membobinsa sannan da House of Rep ɗan majalisa na dakilai na ƙasa lallai su ma su ba da goyon baya da haɗin kai wajen a gyara kundin tsarin mulkin ƙasa domin a ba shi dama ta uku wanda wannan zai taimaka ƙwarai da gaske wajen a samu ci gaba a ƙasar nan. Muna da kamar mai girma Honorable Barau Jibrin za mu kai masa wannan kofi kuma na tabbata zai kai majalisar da cijai ta ƙasa domin ya gabatarwa da shugaban majalisa wajen wannan ƙuduri namu ya samu gurbi a wannan ƙasa tamu.
To amma da yake burin nasu kamar yadda ya faɗa shine dorewar manufofin kyautata rayuwar al'umma na wannan gwamnati da bai kamata a ce sun yanke ba. Shin menene ra'ayin ƴan siyasar da ake damawa da su musamman game da kamalo da yin gwamnatin a wannan lokaci? Cikin kalaman Alhajiji na goda akwai manyan dalilai da yasa za su ci gaba da yaki da gwamnatin har sai ta sauye lissafi ta fuskar jin kantalaka.
Domin wannan abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya ba su faruwa a kudancin Najeriya. Yanzu halin da talaka yake ciki ba wani talaka da yake iya cin abinci so uku a kullun a ranar duniya. To ya kamata hannun mai yankan kaba ya koma garina. To da karfa boda wani irin tallafi ka kawo wa harkar noman da kace mu tafi gona mai noma. Tallafin takin ma shi da kansa an cire shi. To ya talaka zai yi?
Wai so kake kace noman bai bunƙasa fiye da baya ba?
To idan ya bunƙasa ya shinkafar gida zaka sai buhu 10,015.
Sai so akai sai a hankali farashi zai sauka.
A hankali yaushe yanzu mun cinye abincin gidan nan da wata uku wata hudu fa babu abincin gidan kuma shikenan mun koma almajirai kenan.
Ai ci gaba ake da noman ba a tsaya ba ko
idan an ci gaba da noma ana noman rani a Najeriya ne ya kamata mai girma shugaban kasa ka tausaya mana ba dan gatan shugaban kasa da aka taba yi a Najeriya kamar ka domin talaka ne kankara kati ya tura maka ka tsaya takara kuma yanzu a ce talaka ina cikin halin wahala amma kai halin ko unkula ya kamata ka zo kai abin da ya kamata wannan fice-fice a ce yau kana cin gobe kana cin mu ba abin da muke so bane a Najeriya
ko da man ba za a taba burge ku ba tunda hamayya kuke
ba magana hamayya bace ai hamayya idan ka zo ka fada mutun gaskiya shikenan kai masa laifi kenan ai ba dan wani muka taka ba ba wani abu muka ce
haka ne ku a ce kun kasa gano inda za ku yaba wannan gwamnati
za mu yaba masa an ce an zo ana ranto kudi na wanda ba a taba ganin irin su ba ma a duniya an ce kuma an karbi kudade a hannun waɗanda suka saci kudin Najeriya kuma magana da ake ta Sadi Tam mu du wanda yake cewa ai Sadi Tam wallahi ba za mu yadda ba maimakon ayita gara ma ayi rage wa girma shugaban kasa a cikin zai yi shekara hudin nan a ce an rage masa ya zama shekara 1 zai yi ko shekara 1 da rabi domin aka bar shi shekara 4 to talaka fa ya shiga halin masifa ya shiga halin talauci ya shiga halin kunci.
To amma yayin da Alhajiji na goda yake wannan batu shi kuwa Ibrahim Ahmad Umar yana ganin kwalliya tabbas tana biyan kudin sabulu a game da mulkin na baba a dan haka suna masu yi masa fatan alheri tare da yakinin bashi goyen baya kan dukkanin abubuwan da zai bujiro da su.
Girma shugaban kasa na samu labari za a ɗebi ƴan sanda guda 400 ko shakka babu za a kawo zaman lafiya za a bada aikin yi kuma duba da mutanen da aka ɗiba ƴan fawa mai girma shugaban kasa yayi kokari gwargwadon da zai iya an ɗiba a soja na ƙasa da na sama da na ruwa an ɗiba immigration duk sector din nan babu inda mai girma shugaban kasa bai ɗebi ma'aikata ba saboda haka su kuma wanda suka samu shiga aiki na damara ko ba na damara ba lalle su zama jakadu na gari zama mutanen kirki da kare ki inda suka fito da ƴan uwansu da ƙasar Najeriya domin a yi musu addu'a Allah ya taimake su.
Wato da yanzu gwamnatin nan ta biya kuɗin sabulu.
Ko shakka babu mai girma shugaban ƙasa yana kokari ba za mu ce 100% ba 100% wannan sai Allah subhanahu wataala amma bakin gwargwadon kokari mai girma shugaban ƙasa ya taka rawar gani gwargwadon yanda zai iya. Fatan mu Allah ya ƙara masa lafiya ya gama shekara 8 din sallami lafiya ya mika ga wanda ya ci zabi.
Amma kuma ai kana ji ana ta cewa zai zo yi ta zarce a karo na uku.
mai girma shugaban kasa da kansa ya karyata yace ba zai tadarce ba saboda haka duk wanda zai zo ya gaya maka shifcin gida ne ɗan adawa ne waɗanda kuma muna fata in Allah ya so ya yadda yanzu an bada hanyar gurzo an bada hanyar madobi hanyar dambata aka tafi a can wajen kore an bada hanyar ta federal government
amma idan zai tadarcen kuna goyen baya a matsayin ku na masu kare manufofin gwamnati
wannan lokaci bai yi ba tukuna sai mun ji daga bakin sa inda ya sa gaba sai mu bugura
wato idan da zai ce zai ku bashi goyen baya
kwarai da gaske
Ibrahim Ahmad Umar kenan guda cikin masu kare manufofin gwamnatin APC a Najeriya. Shi da sha'anin mulki abu ne mai sarkakiya kala-kala da kuma tsantar kai a dumamar yanayi kan kowace irin bukata. Tunda dai salon rawar da ake takawa daidai take da taken wannan shiri wai kowanne gauta ja ne sai idan bai shara na ba. Bahaushe ya kara da cewa wanne kare ne babara ba. Samun kowace irin dama ita ce ke fito da zahirin halin mutum da kuma abin da zai iya yi kan alakar sa da jama'ar gari. Shin yan majalisar dokoki musamman ma na gidan Hamayya suna da abin fade ne kan wannan lamari mai daukar hankali musamman a gabar da jita-jita ta zama gaskiya labarin ya je gaban su. Idan hali yayi cikin shirye-shiryen mu masu zuwa nan gaba za a ji amsar wannan tambaya. Kafin nan kuwa babbar kotun tarayya dake zaune a Lagos birnin Eko ta bada umarni ga gwamnatin tarayya da ta karbo kudaden da tsafin gwamnoni irin su Godswill Apabio da Bukola Saraki da kuma Kawe Defaye me suka karba na fansho a yayin da suke kan kujeru ko dai na ministoci ko kuma kujerar wakilci ta majalisar dokoki. Hukuncin kotun karkashin jagorancin mashari'a Oluremi Oguntoyinbo ya biyo bayan matakin da gwamnatin jihar Zamfara ta dauka na soke dokar bawa tsafin gwamnoni kudaden fansho bayan sauka daga mulki kenan wanda kuma kotun ta umarci shi kansa Attorney General Abubakar Malami San dake matsayin ministan shari'a na tarayya ya kalubalanci halaccin dokar da jihohi ke fakewa da ita wajen antayawa tsafin gwamnonin kudade da suka wuce kima a matsayin fansho a ta ita kanta kungiyar nan dake bin diddigin yadda ake sarrafa dukiyar al'umma a sha'anin mulki sarab da tace ta samu kofin wannan shari'a ta bayyana bukatar dake akwai game da matsayin Attorney General na cewa ba shi da hurumin kalubalantar wannan doka ta gwamnatocin jihohi domin a cewar mai shari'a Olurumi babu wata doka da ta shafi al'umma da ministan shari'a bai da ruwa da tsaki da ita a fadin Najeriya kasancewarsa babban jami'in shari'a na tarayyar kasa tsohon shugaban majalisar ta dattawa dai Abubakar Bukola Saraki idan ba a manta ba yayi zangon mulki biyu a jihar Kwara wanda dai ya ce ya dakatar da karbar pension sa a lokacin karar da sarabin ta shigar haka zalika shi ma ministan Niger Delta Godswill Apabio yayi zangon mulki biyu a jihar Akwa Ibom kuma aka zabe shi a matsayin sanata mai wakiltar arewa maso yammacin jihar a zaben shekara ta 2019 sai ko gwamnatin Ekiti Kayo Defaye mi da kuma ministan kwadago da ayyukan yi Chris Ngige da ministan ayyuka da gidaje Babatunde Fashola waɗanda dukkanin su suka musanta karbar kudaden fansho na kasancewar su tsafin gwamnoni baya ga sauran bangarori da suka yi wa kasa hidima muhalli shahid cikin wannan batu shine tasirin matakin gwamnatin jihar Zamfara da kuma abin da zai ci gaba da biyo baya daga masu kishin alkinta dukiyar talaka cikin shugabanni a fadin kasar nan a dan lokacin da aka ce an fafato ta fuskar jagoranci daga shugaba lissafin babu inda yake karkata illa gabar tunanin neman sauyi wanda daga cikin matakai akwai na kiranye daga talakawa zuwa ga wakilan su sai ko na jira lokacin zabe idan ya zagayo kowanne mai mulki ya girbe abin da ya shuka irin wannan tunani shine a kunshe cikin kalaman Hussaini Ibrahim Gada wanda ya leko daga Kazauri yana mai shilantawa duniya cewar sun gama shiryawa domin yi wa dan majalisar su kiranye
zamu dawo da dan majalisar mu gida ta hanyar kiranye
me yayi muku da za ku masa kiranye ku da shi gida
dalilin da yasa zamu dawo da shi gida shine akan abin da muka zabe shi ba shi yake yi mana ba ya tafi yana hada kai da wata in jam'iyya yenewa jam'iyyar APC zagon kasa
dan wace jam'iyya ne yake da kai da su
in jam'iyyar SDP a karamar hukumar Kazara kuma a mazabar gadawa
waye shi dan majalisar ta
shine Bala Hamza Gada mutanen kuma da yake hada kai da su akwai tsohon kamsila honorable Nurwanu Hamza Gada yaran honorable Sadiq Mabu tsohon chairman na karamar hukumar Kazara kani kuma ga dan takarar gwamna na SDP wanda muka yi sama da hiya 2019 muka kima hira kasa
amma idan dai dan yana mu'amala da su shikenan sai ku ki matakin ku ce za ku yi masa kiranye da gida
APC muka zaba ba SDP muka zaba ba
kuma mu'amalar ta kawo ci gaba ce a karamar hukumar ta ku ta Kazauran fa
me yasa a bayan lokacin da suka mulki su dubu su kawo wannan ci gaba sai a yanzu suke ganin cewar su suna ganin abin da suka fi mahange
yayi wuri a ce za a farewa wakili kiranye dawo ba kwanan su ma nawa da hawa kan mulki
to ko da kwanan su nawa da hawa kan mulki ba za mu iya juriya da kallo da za mu rika imar akan yanayin da wanda kawai ya je yana dumama kujera yana ikirarin cewar shi fa zaben sama da aka yi a 2019 ba badar bane ba ya zabe shi saboda bai ma nuna a zabe ba ya nuna a kada shi
matashi Hussaini Ibrahim Gada dan siyasa daga karamar hukumar Kazauran jihar Jigawa idan muka dawo nan Kano ma akwai korafe da aka samu da saka janyo daukar mataki kan wani dan jam'iyyar APC a yankin karamar hukumar Gwale wanda muka ji shugaban jam'iyyar yankin Honorable Umar Kashakwabo na yin karin haske kan dalilai da kuma matakin da jam'iyyar ta dauka akan tsohon dan takarar majalisar tarayyar nan Honorable Isa Rabu
wannan kwamiti ya tabbatar wa da jam'iyya cewa ya gayyaci wannan mutum bisa rubuto takarda da muka basu ya kasan karanta wannan sun tabbatar wannan takarda da suka bayar su suka ka aiko da ita wannan ofishi na jam'iyya da kuma korafe da suke da shi akan wannan bawa wannan bayan Allah mutum biyu kwamiti ya rubuto mana su sannan yace ya sami Isa Rabu da laifuka kamar guda biyar laifin farko kama hannunsa wajen harkar zabe wato ya kame hannunsa bai shiga cikin harkokin siyasa na zabe da aka gudanar na zaben mai girma shugaban kasa Buhari da kuma mai girma gwamnatin jihar Kano da rago zabuka da akai na biyu umarni a zabo ta jam'iyya ba jam'iyyar APC ba na uku cin mutuncin shugabannin jam'iyya matakin chapter mazaba da karamar hukuma na hudu cin mutuncin dan majalisar tarayya a kafafan yada labarai wanda director campaign din sa yake yi wanda ake kira da suna Tasiwa Abdulrahman sai abu na biyar kuma zuga yan jam'iyya dan siyo jam'iyya ta waye wannan shine cikakken rahoton da wannan kwamiti ya bayar sakamakon wannan kuwa jam'iyya ta karamar hukuma ta duba tsarin mulkin jam'iyya a yau ta rubuta takardar dakatar da Ibrahim Isa Rabo a matsayin dan wannan jam'iyya a matakin karamar hukuma da mazabar Mandawari da kuma chapter Mandawari wannan dakatarwa ta fara aiki daga yau
Honorable Umar Kashakwabo kenan shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Gwale daga karamar hukumar Kumbo Tsaukuwa idan ba a manta ba ana shirye-shiryen gudanar da zaben raba gardama ne tsakanin Maniru Babba da Umar Balla a wasu mazabu wanda dalilin wannan Baba Goro Hausawar dan Maliki Yaleko yana kira ga wasu da yace suna sayar da ƙuri'un su ga tsagen da ba sa kishin Kumbo su
zan yi jan hankali ga ƴan tsamiye mariri na samu labari kuna sayar da ƙuri'a mutanen nan ba Kumbo zace a gaban su ba in kuka siyar kun siyar da ƴancin kanku kun siyar da mutuncin kanku
wace hujja ka rika akan cewar kaga jam'iyyar APC suna sayar ƙuri'u daga hannun al'umma musamman guraren da za a canja zabancin
Alhaji Adamu ai gani suke ba su da mufuta saboda sun ga gaba daya balla ake a karamar hukumar Kumbotso sun bi suna siya ƙuri'u na mutane a tsamiya
labari aka baka na siyarwar ko kuma a kai ka gani da idan
labari aka ba mun wana abun duniya yana buya ne
amma kuma daga jin labari baka je ka bincika ba sai ka taho kafafan yada labari kana magana
ba zan yarda da maganar ka ba ni ina kira da ƴan mariri ƴan tsamiya kakku sai da ƴancin ku kuna kallo zaben da muka yi a garin Dan Maliki a mazabar gaba ɗaya ta mazabar sa he da muka kada hiwon war hidan takarar saboda haka ina ƴan kureken sani da amana nan mun baku
ko tun yanzu ya ƴan jam'iyyar PDP a gwiwar su ta fara sanyi tunda har sun fara dora ayar zargi akan abun da ba su da tabbaci
ina ka babu wani zancen wani muji tsoro ni ina kira da su ne kar wanda ya tsorata
amma kai babu a mazabar ka to babu akwatin ka menene naka na shiga hurumin da ba na
ba da jam'iyyar ta za'i ba ba da dan takara ta za'i ba Kumbo da fa ake magana
Malam Baba Goro kenan daga Hausawar Dan Maliki dake karamar hukumar Kumbo Tsau. Nan gaba kadan za mu leka zauren majalisar dokokin jihar Kano domin jin yadda aka tashi kan batun kodirin dokar nan da gwamna Ganduje ya aike. Yana son a daga darajar masarautu. Amma kafin nan za mu shiga kasuwar Sabon Gari da muka ji MD na wannan kasuwa Uba Zubair ya kasai na yin tsokaci kan zaman da suka yi da shugaban hukumar kwashe shara ta jihar Kano domin kawo ƙarshen shara a wannan kasuwa.
To alhamdulillah abinda muke kira ga al'umma wajen nan fa gwamnati kudi ta sa ta kashi ya kamata mutane ku tsaftace inda kuke sana'a dan duk yanda ake kasuwanci ba inda ake kasuwanci na kazanta irin zagayen kaso Sabon Gari da kafar Ibrod by Market Faransu Road ƴan kura har titin Murtala Muhammadu al'umma gaskiya ba sa wa kansa adalci saboda in a gidanka ne ba za ka yi sana'a ba ka bar gurin da kazanta da datti ba kuma wajen nan an hana doka ta hana duk karfe 6 ba ma san mu saki ganin wani ya tsallako bakin jikin kasuwa ina sai da abu zagayen ta gaba daya dalili wayansu suna badda kama su zo wajen ku su zauna har ku kai 9:30 ana shiga ana kama mana masu gadi ana kulle su ana cewa su ne barayi to ba za mu yarda da wannan ba duk wanda makama za mu danka shi hannun hukuma wanda kuma in Allah da makama mutum wallahi a zagayen kasuwa za mu yi zagaye a bazata saboda mutane na cikin kasuwa su ake illatawa kullum inda ba security to nan ake cutar da al'umma ake musu sata muna kira ga al'umma su kiyaye duk wanda yake zagayen kasuwa ta saba gari gaba ɗaya muna kira dan Allah dan manzon Allah kar mu saki ganin wani mutum daga karfe 6:30 ya kasa mana kaya gefen kasuwa idan mutum yaji ya tsira idan bai ji ba to akwai hukuncin da zamu dauki hukunci akan sa mu mika shi gaban kujin shari'a muna kuma godiya ga MD na Street Light MD na Rema Sab da MD na Wuta na jihar Kano muna mai girma gwamna godiya da su ma wayannan matsayin da Allah ya ba su
Alhaji Ubazubairi ya kasai kenan MD na kasuwar Sabon Gari a jihar Kano. Shi kuwa shugaban hukumar gudanarwar kasuwar Kantun Kwari MD Abba Muhammad Bello ya kaddamar da kwamitin a daidaita sahuni na masu tsaftace kasuwa.
Ina farin cikin gabatar da wayannan shugabanni na kwamitin adini da sau wanda sune suke da haƙƙi na zagayawa domin gyara da tabbatar da kyakkyawan yanayi a kasuwa wanda Alhaji Mustafa Yusuf Gadan Kaya yake yi shugabanci sannan Alhaji Sharabira Dallami Musa yake wa sakatare akwai Alhaji Abba Umar Danbatta member akwai Alhaji Balarabe Hobe member Alhaji Mustafa Nuhu member Alhaji Lulwani Sulani member Alhaji Musa Bala member Alhaji Murtala Iliyasu member Alhaji Sani Dandago member Alhaji Adamu Umar Sani member da fatan wayannan mayan Allah da muka zabo a cikin al'umma bisa jajircewa da kyakkyawar alaka ga al'umma za su gabatar da wannan aiki cikin mutuntaka da girmamawa da kuma kiyaye doka da oda. Ɗaya daga cikin area da muke so mu ja hankalin al'umma shine a bawa wayannan al'umma haɗin kai, a ba su goyen baya. Aikin da za su yi aiki ne da yake alfana ga al'umma gabaki ɗaya. Mu da muke kasuwancin a kasuwa da kuma al'umma da take zuwa maza da mata baki na kusa da nesa suke gabatar da kasuwanci. Saboda haka muna neman fatan za a ba su kyakkyawan goyen baya da haɗin kai. Sannan duk mutumin da muka samu ya nemi ko ya yi yunkurin itayar da hankali ko ya ki bin tsarin doka da oda na tabbatar da inganci da tabbatar da tsari mai kyau a wannan kasuwa zai fuskanci hukuma. Dan babu mutumin da zamu bari da yake da ra'ayi ko buri na imai da wannan kasuwa baya. Muna fatan Allah ta'ala ya ba su nasara, ya ba mu nasara gabaki ɗaya wajen gabatar da wannan aiki.
MD Abba Muhammad Bello, shugaban kasuwar Kantun Kwari a jihar Kano. Anan kuma majalisar dokokin jihar Kano ta kasa cimma matsaya game da kudirin dokar nan da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya aike mata na neman sake daga likafar masarautun nan hudu da kotu ta soke a kwanakin baya. A yayin wani zaman sirri da aka ce majalisar ta kwace a wanni uku ana muhawara babu wata tartibiyar matsaya da aka cimma illa dai kaiwa ga matakin dage ci gaba da zaman muhawarar zuwa gobe Alhamis, inda anan ne kuma za a ji matsayin majalisar tunda dai kusan an tashi ne dutse a hannun riga. Tun a shekaran jiya ne dai gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya mika kudirin neman daga likafar masarautun su ci gaba da amu irin na masarautu masu daraja ta daya, duba da muhimmancin su ta fuskar cin gajiyar manufofin gwamnati a yankunan karkara, wanda wasu daga cikin mabiya gwamnatin irin su Mustafa Maifa da Ibrahim ke ganin cewa wannan mataki abin ayaba ne kuma alamu ne na gwamnatin tana kishin talakawa.
Domin ci gaba da rayuwar al'umma yankunan karkara da birane a karkashin wannan masarautu da ma'aikatan kananan hukumomi bisa jagorancin Murtala Garo da kuma famanan sakatare Abdulladan Kailani, yanda kowace karamar hukuma za ta samu ayyuka muhimmai da kuma yankunan wannan masarautu. Abu na biyu shine magana creative kirkire-kirkire na sana'o'i da dama da kuma wasu fasahohi wanda za su ci gaba da sawa matasa su ci gaba da dogaro da kansu da kuma muhimman ci gaba wanda Kano za ta zama lamba daya a dukkan fadi Nigeria. Abu na uku shine social investment, za a yi kokari a gina rayuwar al'umman jihar Kano ta hanyar bunƙasa rayuwarsu ta ilimi, ruwan sha, muhalli ingantacci da dukkan wani abu wanda ya shafi cigaban al'umman jihar Kano. Abu na huɗu shine abin da ya shafi bunƙasa kananan masana'antu da kuma kananan sana'o'i. Dukkan waɗannan yunkuri ne na mai girma gona Kadimul Islam wanda ya kirkire shi a bisa jagorancin da nake yi ni Mustafa Maifa da Ibrahim, hadimi na musamman ga gwamnatin Kano, ganin cewa sai an samu wannan cigaba muhimmi jihar Kano ta zama lamba daya jihar da tafi kowace cigaba a cikin dukkanin Najeriya.
A yayin da Mustafa Mai Fada yake wannan batu, su kuma yan hamayya irin su Bashir Sanata cewa suke tabbas wannan mataki ba shi da maraba da kokarin nesanta al'umma da zaman lafiya. A dan haka tunda dai yan majalisu ba su kai ga amincewa da kudirin ba, to lallai hankalinsu ya karkata ga muhimmancin zaman lafiya da haɗin kan al'ummar jihar Kano.
Wanda a wasu guraren da yawa wannan abin ya haifar da gaba, ya haifar da rikici. Yanzu in ka dauka za ga tsakanin Wudil da Gaya akwai rigima, in ka dauka tsakanin Danbatta da Bici wasu guraren da yawa an samar da
magana, ba magana ce ta san zuciya ba, magana ce ake so a kai ga samar da wata ila kusanci tsakanin masarautun na gargajiya da kuma talaka da ake mulka, domin abinda ake samarwa a gwamnatance na inganta rayuwar talakan ya tafi da ya kamata.
Gwamnatin da ta kasa ci gaba da free education, ta kasa ci gaba da yin scholarship ga daliban da ake kaiwa ƙetare tai karatu, gwamnatin da ta kasa samar da lafiya kyauta
a idan ku ta gaza ko
kowa ya sheda in ka je asibiti baka da kuɗi gararan ba za ka yawo ka je ba za a baka kulawa da kake bukata ba, kowa ya sheda gwamnatin nan kullun kukan babu 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 take yi. To ku da ba ku da kuɗi ko a ringa kirkiro hanyar da za a kashe kuɗi ba hanyar da za a samu kuɗi ba. Wannan abin ya hasta da sagaba tsakanin ƴan birni da ƴan ƙauye. Wani gurin kuma suna ganin cewa su ya kamata a bawa sarauta saboda garin su yafi inda aka bawa emirate din tsufa da tarihi da nasaba da asali da komai, amma an hana su, an dauka an kai sarautar wani bangare da haka su ba za su yi biyayya ga wannan bangaren ba. An shiga siyasar mu, an dara ta, an kawo mana rabuwar kai. Kano an dawo da hannun agogo baya, to muna kira da gwamnati ta sani kamata ya ce su za su hada kan al'umma, ba su rinka kawo abin da zai raba kan al'umma ba.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Masauraro, a madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar shirin da dukkanin abokan aiki Salisu Bafayo, Khalid Shatima, Adam Suleiman da Umma Suleiman, Ibrahim Isaac Dan Uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.